الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Lahadi 23 ga Ramadan Hijira ta 1446 ya dace da 23 ga watan 3 shekara ta 2025 muna cikin tafsirin suratul Zukhruf zamu ci gaba daga aya ta 36 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan illar barin zikiri barin zikirin Allah yana da illoli ba za ka samu surar da Allah ya kawo illa mafi girma bayani game da illa mafi girma na barin zikirin Allah ba za ka samu wannan bayanin ba kamar a suratul Zukhruf daidai wannan gaba yana daga cikin abin da surar ta ke banta da karantarwa ana iya samun wasu bayanai a wasu surorin amma babu inda bayanin ya zo da cikakkensa kamar ita wannan sura mai Allah madaukaki ya ce
wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyiz lahu shaytana fa huwa lahu qarin
Allah madaukaki ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani wanda ya yi makantar da gangan shine ya'shu bi ma'ana ya'ma duk mutumin da ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah maimakon ma a kira shi Allah sai aka ce ar-rahman don bai kamata dan adam ya manta shi ba bai ma kamata mutum ya manta rahmar Allah ba saboda a cikinta mutum yake a koda yaushe amma duk da haka zaka samu mutum ya manta Allah shi yasa Allah bai kawo an zikirillahi ba sai ya ce an zikirir rahmani saboda abin mamaki ne ai bai kamata dan adam ya manta rahmar Allah ba saboda a cikinta mutum yake babu safiya babu yammaci a koda yaushe sai Allah ya kawo sunan ar-rahman kuma abin da yasa aka kawo kalmar ya'shu makantar da gangan ne makanta ce ta da gangan wanda ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah to sai ya ce nuqayyid lahu shaytana za mu makalamar wani shaitani idan har mutum zai iya manta Allah to sai Allah ya gama ka da shaitan aljaza'u min jins al'amal wanda bai kamata ka manta da shi ba ka manta da shi to sakayyar farko dai Allah shi ne sai hada mutum da shaitan idan aka ce nuqayyid za mu makalamar makalamaka dinnan kaga ba abu ne wanda zaka iya rabuwa da shi ba dan an makala maka dan haka ya zama jaraba gare ka ya zama jaraba mutum ba zai iya rabuwa da wannan shedanin ba shi sa Allah ya kawo kalmar nuqayyid bi ma'ana nuhayyi'u lahu shaytanan abinda yasa Allah yace zamu makalamar shedan ba zai iya rabuwa da shi ba shine yazo a ƙarshen ayar yace fa huwa lahu qarin wannan shedanin zai kasance ga wannan mutumin a makale shine qarin wato yana tare da shi qarin yana lizimce babu rabuwa to wannan shine horo ga mutumin da ya bar zikirin Allah kaga kenan barin zikirin Allah yana da illa idan ma akwai illa mafi girma to wannan ne domin idan Allah ya hada ka da shedan to tafiyar ba za ta yi kyau ba me Allah ya ce a gaba
wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun
wa innahum la yasuddunahum kaga ashe ba mutun daya bane ba mutun daya bane don maganar an fara ta da mutun daya amma da aka zo wannan ayar sai ta nuna mutanen da yawa kaga yana nuna duk mutumin da yayi makantar da gangan game da zikirin Allah yayi watsi da zikirin Allah to Allah zai makalamar wani shedani Allah zai ba ma wani shedani iko a kansa nusallituhu saboda haka ba za ka iya jin karfin wannan shedanin ba fa huwa lahu qarin ya zama aboki gare shi ba dare ba rana sai ce wa innahum la yasuddunahum an sabili waɗannan shedanun su za su rika raba mutum daga hanyar Allah wa yahsabuna amma kuma su suna tsammani annahum muhtaduna cewa su shiryayyu ne kai kana nan kana tunanin kana kan shiriya alhali tuni ka riga ka bar shiriya mutum yana tafarkin bata to ta bayanin Ibn Usaymin wanda ya zo a tafsirin wannan sura tafsirin suratu Zukhruf yana shafi na 154 yace in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan mutumin da ya bar zikirin Allah mai Allah zai mishi zai hada shi da shedan to wannan shedanin karka dauka aljani ne yace fa shayatin laysa isman khasan li shayatin aljinni idan ka ji an ce za a hada mutum da shedan karka dauka wai aljani ne a'a in ka dubi alqur'ani zaka ga shedanu kashi biyu ne haka alqur'ani ya gaya mana shayatinul insu wal jinni bal hattal insu yace lahum shayatin mutane suna da shedanu a cikin su falladhi lazimuka wa yabqa qarinan ma'aka yace saboda haka yanzu haka ka fara lissafi ai yanzu ai da ni da kai duk muna da abokai ko a yanzu haka ka dubi abokinka idan wannan abokin ba na kware ba ne to billahi lazi abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ne ke tabbata a kanka ka dubi abokinka a yanzu ka daina tunanin wani nesa wannan abokin naka na kware ne ko shedani ne to za ka samu wannan shedanin dalilin da ya sa Allah ya haɗa ka da shi saboda ka bar zikirinsa a yanzu haka saboda haka yasa yace ya buƙaƙari nan ma'aka zaka ga kana tare da wani aboki ba dare ba rana huwa ashaddu ta'siran min al-abiri ya fi tasiri ma rayuwarka fiye da wanda zai zo ya wuce saboda ai abota iri-iri ne akwai wanda za ku haɗu a hanya a tashan mota ma ku gaisa wani kuma za ku haɗu a mota ne kujera ta haɗa ku yi ta hira ko a jirgin sama amma da an isa inda za a je an rabu wanda ake magana shine abokin da ya zama ashaddu ta'siran min al-abi duk cikin abokanka wani aboki ne ya fi tasiri wanda kuna tare da shi kusan ko da yaushe to ka dubi abin da ya hada ku idan ba Allah bane to wallahi haduwar ku musiba ce yace fa yanbaghi al-hazaru min al-qurana'i Ibn Usaymin yace saboda haka mu dubi ayan nan da kyau mu yi hattara game da abokan hulɗanmu su ake kira ƙurana usu'i wal budu anhu mu riƙa yi wa kawunanmu hisabi da zaran ka yi lissafi ka gane wannan abokin nawa gaskiya ba Allah ne ke tsakaninmu da shi ba mutum zai sani ya yi to da zaran ka fahimci haduwarka da mutum babu alkhairi sai ce to maza ka dau matakin rabuwa da shi tun da wuri dan abinda Allah ya alkawari shine tun da ka bar zikirin sa zai gama ka da shedanin da zai rika raba ka da Allah har ka bar duniya wannan shine horon da Allah yake wa mutane kuma sannan ba za a bar ka kai tunanin ma kana kan kuskure ba yahsabuna annahum muhtadun kullun tunaninka a duniya babu shirye kamar kai saboda kana ganin kana kan tafarkin kwarai wadanda kuke tare da su mutanen kwarai ne ba za ka ma an kara ba sai mutuwa ta zo wa mutum me Allah ya ce
hatta idza jaa ana qala laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bisal qarin
mutum ba zai gane ba saboda kai sa musibar tana da girma ka duba da duk ilimin da dan adam ya ba dan Allah ya ba ma dan adam duk basira duk dabara amma mutum ya kasa gane yana cikin bata har sai ya mutu ka san horon ya isa horo kuma me yasa saboda mutum ya bar zikiri kuro saboda ka bar zikiri hatta idza ja'ana sai ya iso gare mu idan ya iso lahira sai ya gane ai a duniya babu wanda ya cuce shi kamar abokin sa to lokaci ne kuma zai fara cizon yatsa ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain kaiwa ne ina ma a ce tsakanina da kai tazarar ta kai ta gabas da yamma sau biyu bu'dal mashriqain nisar mafitan rana biyu wato kamar nisan gabas da yamma kenan ya ce fa bisal qarin Allah ya ce tir da abokin hulɗa mulazimu wanda ya zinci dan adam wanda a dalilin sa mutum ya samu halaka saboda haka yasa abota akwai wanda ake kulla shi akan tsoron Allah akwai abota wanda ake kulla shi akan sabon Allah to duk wani abotan da aka kulla shi akan sabon Allah to wannan karshen yake samarwa Allah ka tsare mu me Allah ya ce musu gaba daya
walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum fil azabi mushtarikun
to nan suna nadama a lahira aboki yana nadamar dan me ma bai hankali bai tunani ba ya zauna da wannan abokin nasa suna cikin wannan sai Allah ya ce au lan yanfa'akum al-yawma ai yau ba abin da zai amfane ku idh zalamtum tunda dukkanku azzalumai ne annakum fil azabi mushtarikun za ku yi tarayya cikin azabar Allah so kaga kenan da shedanin da mutumin babu mai tsira babu wanda yake da excuse a wurin Allah Allah ka samu iya hattara kafin mutuwa
amin
akwai abubuwa kamar guda uku na daya dole ne mu sani Allah tabaraka wataala ya ba ma iblis wani ikon da bai taba ba ma wani halitta ba wajibi ne musulmi ya ringa tuna wannan Allah ya ba ma Iblis kudura tabbatar da dan adam kuduran da Allah bai taɓa ba da ita ga wani ba ya ba shi iko kuma wannan ba a boye ka ba Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani saboda me ka san ciwo ka san magani Allah ya ba ma Iblis ikon batar da mutane Allah shi ya ba shi kuma sai ya ba mu labari ya sa alkur'ani saboda me mu sani ya fa ba ma Iblis iko na ya batar da mu saboda ka kaga yana gaya mana don mu hatara ko saboda ka in ka dubi daga cikin ayoyin da Allah ya magana akwai suratul Isra'i aya ta 64 Allah ya ce ma Iblis wastafziz man istata'ta minhum bi sautika na baka iko ka rikitar da wanda duk zaka iya ta muryarka saboda kan muryar Iblis tana rikitar da dan adam sai wanda Allah ya kare shi shi yasa galibin malaman tafsiri suke cewa muryar Iblis ai shine waka muryar Iblis shine kida da waka da wuya kaga mutum ya tsira in ba wanda Allah ya tsira da shi ba shi yasa Allah ya ce manistata'ata minhu na baka iko ka rikitar da hankalin duk wanda zaka iya rikitarwa da sautinka kaga ta sautin shedan Allah ya bashi iko kuma yace man istata'ata wanda zaka iya kaga kenan kudurar sa duk abinda bai fi karfin iblis ba to fa wannan abin saboda kai sa saboda girman ikon da Allah ya ba iblis shi yasa hatta annabawa baya rage musu billahi lazi har manzannin Allah baya rage musu hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah shaytan zai zo yayi ta kokarin sai ya bata sallah a'udhu billahi yaki tafiya a'udhu billahi karo uku na hudu manzon Allah ya danko shi kaga kenan tunda yayi zikirin bai gudu ba manzon Allah sai ya sa hannu ya makure shi kuma sai da ya ci karfin sa sai da yawun sa yana zuba a hannun manzon Allah wa kaga wanda har zai iya tunkarin annabi Muhammad da nufin zai batar da shi to kai kuma wa anda ana magana ma ke shake da safi irin ku to Allah yace wastafiz man istata'ta minhu bi sautika na baka iko ka rikitar da duk wanda zaka iya da muryarka don haka yasa kake ganin waka tana rikitar da mutane za ka ga mutum shekarar sa ta kai 100 da an sa kida sai kaga ya fara rangaji me yasa saboda Allah yace ka rikitar don haka waka na rikitar da hankalin mutane ce duk wata waka zan tuba amma banda guda daya eh wannan ne ta iblis mai halaka ka to wannan shine abin da Abdullah ibn Abbas yake cewa Abdullah ibn Abbas da tabi'ai mafi yawan malaman tafsiri sun ce sautin shedan mafi karfi shine waka to kuma ba wai wakar bace malamai suka ce duk wanda zai kira ka zuwa ga sakon Allah to ya shiga karkashin ikon nan na farko da Allah ya ba ma iblis kaga abokinka ai yana kiran ka zuwa ga sabon Allah saboda ka akwai wanda abokinsa abinda ya hada shi da shi kawai shine rika nemo mar karuwai kaga kenan muryar sa ta kiran sabo ne shine Abdullahi ibn Abbas yace kullu da'in ila ma'siyati Allah fa huwa min jundi iblis duk wanda zai kira zuwa ga sabon Allah yana cikin rundunar iblis wanda Allah ya ba su iko saboda ka in jaraba ta kama mutum sai kaga ya kasa barin zina saboda me Allah ya riga ya maida wannan abokin hulɗan ya zama makalalle ga mutum ba zai iya rabuwa da shi ba Allah ya ce ma iblis wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika na baka damar ka kaiwa mutane hari da sojojin ƙasa da na dawakai saboda ka shedan yana da sojojin ƙasa yana da waɗanda suna kan dawakai Allah ya ce na baka iko ka kaiwa mutane hari wa sharikum fil amwali wal auladi na baka ikon kai tarayya da mutane ta dukiya da ƴaƴansu sai Allah ya ce wa idhum kuma na baka damar ka musu alƙawari saboda ka zaka ga dan adam ta hanyar alƙawari ya halaka ransa me alƙawarin zaka mutum ya zo yana tunanin kai ya kamata a ci ina hawa babban mota irin wannan babban gida kaga buri ya shigo shedan yake samar alƙawari to ya za a yi a samu to ai baka da hanyar samu bari a buge wani a samu kuɗin shikenan halaka ta zo halaka ta zo shi yasa alƙawarin shedan yana zama halaka ga ɗan adam bai ma more shi ba sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura babu abinda shedan yake musu alƙawari face rudu ta abinda malaman tafsiri suka tabbatar kullu ma uti'a ash-shaytanu fihi duk abinda kaga an yi wa shedan biyayya min malin imma dukiya ko ta aboki ko wata hanya wa usiya Allahu fihi faqad sharaka fa'ila dhalika fihi iblis duk abinda kaga akwai sabon Allah a ciki ta ayyukanka to shedan yana tarayya da kai saboda haka shedan kamfani yake da mu kamfani guda ne illa dai kawai in ka duba kaga babu shedanci a tafiyar ku to shedan bai da hannu a ciki shi domin me Allah yace sharikum fil amwal na baka damar kai tarayya da su ta dukiyar su don haka zaka ga mutum hanyar samu dukiyar sa din akwai haram ya kasa bari kuma ya sani amma ba zai iya bari ba duk wannan yana daga cikin ikon da Allah ya ba ma iblis to abu na biyu da Allah ya ba ma iblis irin wannan iko mai karfi sai ya mana rahama rahaman da ya mana na ɗaya ya zamanto shedan gaba ɗaya duk ikon da Allah ya bashi sai Allah ya sa ikon bashi da ƙarfi wannan ya faɗa mana a suratul nisa aya ta 76 inna kaidash shaytani kana da'ifa makircin shaydan yana da rauni wannan taimakon Allah ne saboda ka duk dabarar da shaydan zai yi wallahi makircin sa bai da karfi Allah ya riga ya raunana shi saboda ka shaydan har ya gama iyakar abinda zai yi kira ka amma ba zai iya sa hannu ya tilasta ka akan wani abu ba zai iya ba to wannan sai ya taimaka mana wajen hanyoyin fada da shaydan nan ma Allah bai bari ba sai da ya bayyana mana a cikin alqur'ani ya gaya mana ya ba ma iblis iko mai karfi ya gaya mana cewa ikon da ya ba ma iblis din duk da cewar iko ne mai karfi amma Allah ya ƙara raunin sa saboda ka duk dan adam da ya tashi fada da iblis zai iya cin nasara shi yasa aka ce yana da rauni to hanyoyin da Allah ya karantar da mu hanya ta farko da za mu iya maganin shaydan shi ne imani da biyayya ga Allah da manzon Allah da kuma dogaro ga Allah ka yi imani da Allah saboda kafiri bai iya fada da shaydan me matakin farko na kafin ka yi nasara a kan shaydan idan ma za ka yi fada da shi matakin farko shi ne ka yi imani da Allah saboda ka mumini ne kadai yake iya cin nasara a kan shaydan na biyu fa biyayya ga Allah ai abin da ya bambanta mumini da fasiki kenan shi fasiki ya yarda akwai Allah amma baya bin Allah to kaga kenan yana bin shaydan idan kana son ka samu tsira daga tarkon shaydan bayan imani ka zama mai biyayya ga Allah da manzon Allah saboda ka duk abin da Allah ya ce ayi kai kokarin yi sai dai inda karfin ka ya gaza abin da Allah ya ce a bari kai kokarin bari fattaqullaha mastata'tum haka Allah ya ce ku dinga kiyaye Allah gurgudan iyawanku na ukun su shine tawakkali ga Allah domin duk wata dabara da kake ganin zaka iya yi kafi karfin shaydan baka da ita saboda shaydan ya fi ka dabara duk irin duk hikimar da kake ganin kana da ita shaydan ya fi ka saboda ka kamai da al'amarinka ga Allah kuro wanda yayi imani da Allah yayi biyayya ga Allah yayi tawakkali ga Allah billahi lazimu zai rabu da duniya lafiya ya Allah ka samu dace domin tun a ranan farko da Allah ya ba ma iblis wannan damar sai da ya ce masa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina idan an ce bayina masu bautana ba wai dan kayi imani shine ka zama bawan Allah ba ibadi yana nuna waɗanda ke mai suke bautar Allah so kaga kenan suna biyayya ga Allah ba za a ce makafiri bawan Allah ba saboda ka dole a samu imani a samu biyayya kuma in ka dubi abin da ya kawo bayani a ƙarshen ayan yace wa kafa bi rabbika wakila Allah mahaliccinka ya isa a bar masa aiki ya isa a bar mar aiki kaga abin da yake nema a gurinka kai imani da shi kamar biyayya ka bar mar al'amarin iblis zai maka maganin sa shi ne tawakkali shi yasa a ƙarshen ayan ya ce wa kafa bi rabbika wakila to abinda ake nufi Allah zai baka tsaro ta yanda wannan iblis din ba zai samu damar iko a kanka ba sannan in ka dubi suratul nahl sai Allah ya dunkula waɗannan sharuɗa guda uku ɗin a wuri guda aya ta 99 nan ma Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun alal ladzina amanu na dai kenan wa ala rabbihim yatawakkalun ka gani ko yace in laysa lahu sultanun shaydan ba zai taba samun iko ba alal ladzina amanu ga wadanda suke da imani in kaga shaydan ya samu iko akan ka to baka da imani a lokacin saboda kai samu manzo Allah yake cewa maznaci ba zai yi zina ba alhali akwai imani a tare da shi domin imanin ba zai bari yayi zina ba barawo ba zai saka ba alhali akwai imanin a tare da shi ai idan mutum yana da imani shaydan bai samu iko a kansa sai Allah ya ce sharadi na biyu wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro ga Allah mahaliccin su sai ya bayyana mana su waye shaydan yake samun iko a kansu inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu ikon shaydan yana samuwa ne ga waɗanda suke jibintar sa walladina hum bihi mushrikuna wadanda suke shirka da Allah tabaraka wataala. Saboda haka kaga alqur'ani ya nuna mana mu yi tawakkali ga Allah, farko mu yi imani. Idan mun yi imani mu bi umarnin Allah da na manzon Allah, saura kuma fa mu bar ma Allah. Bar ma Allah aiki shine tawakkali, baka bar ma Allah aiki shine tawakkali. Kuma da zaka dawo ga hadisin Annabi Muhammad, wallahi haka zaka taras abinda Annabi yake ta karantar da mu, ba za mu iya cin karfin shedan ba sai ta waɗannan hanyoyi guda uku. Don haka zaka ga Annabi yana ta karantar da mu tawakkali, dan tawakkali shine mafi karfin abinda yake raba mutum da Iblis. Na daya hadisin Abu Huraira, ina so in bada misalai wanda duka waɗannan misalai mun san su, amma mai yiwa ba mu taba alakanta su da garkuwan da Allah ya bamu game da Iblis ba. Manzon Allah ya ce, Abu Huraira ya ce annabi annahu kana idza kharaja min baitihi, shi kansa Annabi Muhammad idan zai bar gida, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar gida, ga abin da yake cewa bismillah atukulanu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. To kaga an samu tawakkali, atukulanu ala Allah. Ko da dai hadisin yana da rauni, akwai malaman da sun nuna yana da rauni, yana da'iful jami'i sagir hadisin 4380, akwai riwayar da ta zo tana da'if sunan ibn majah hadisin 780. Bismillah la hawla wala quwwata illa billah atukulanu ala Allah. Kaga annabi ce da sunan Allah babu dabara, babu karfi wanda ke iya amfanar bawa sai dai taimakon Allah kul. Saboda haka sai manzo Allah ya ce atukulanu ala Allah, dogaro na tana ga Allah. To kaga wannan ya nuna cewar domin rayuwar dan adam dama biyu ne, ko dai ka shiga ko ka fita, ko ba haka bane? To idan zaka fita tawakkalinka ga Allah, dama an fi tsammanin a waje ne zaka hadu da shedan ba gidan ba. To kafin ka fita suka ce na bar ma Allah aikin, dabara na san ba za ta iya ba. La hawla wala quwwata illa billah atukulanu ala Allah, kaga fitan ka har ka dawo kana neman garkuwan Allah. Shi yasa Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wannan riwayar kenan. Akwai matar manzon Allah Ummu Salama wanda ita ma akwai hadisin da ta ruwaito, hadisin ta ingantacce ne. Ta ce ma kharaja an-nabiyyu min baiti qattu, annabi bai taɓa fita daga gidana ba sam, illa rafa'a tarfahu ila sama, face sai annabi ya ɗaga ido ya kalli sama. Shi yasa ake cewa babu laifi don ka ɗaga ido a lokacin addu'a in dai ba a sallah ba ne, sai dai a ɗaga hannuwa kawai. Annabi zai ɗaga ido ya kalli sama, idan ya kalli sama sai ya ce Allahumma a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala ay yujhala alayya. Wannan riwaya guda ce, wanda wannan addu'a ce kurun. Wannan riwayar al-Imam Abu Dawud. To akwai riwaya ta al-Imam Tirmizi. Wannan riwaya ta al-Imam Tirmizi ita ce ta fito da abin da muke son faɗa. Ummu Salama ta ce inna nabiyya kana idza kharaja min baitihi, idan annabi ya fita daga gidanta sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah. To sannan sai ya kawo wancan addu'a na baya wanda aka kawo ta riwayar al-Imam Abu Dawud. Allahumma inna na'udzu bika, maimakon inni, inna na'udzu bika an nazilla aw nadilla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina. Wannan riwaya tana sahihu Tirmidhi hadisi 3427. Wannan ya inganta. Abinda zamu lura wace kalma annabi ya fara faɗa lokacin da zai bar gida, tace zai ce bismillah tawakkaltu ala Allah. Kaga kenan babban abinda annabi yake neman tsari da zai bar gidansa shine wato tarkon shedan, tarkon shedan. Saboda wancan magana ta Allah na laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, akwai riwaya da tazo kuma har yanzu hadisin wannan riwaya tana sahihun nasa'i da riwayar al-imamu tirmidhi da al-imamu nasa'i annabi yana cewa bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inna na'udzubika an nazilla aw nadilla aw naslama aw nuslama aw najhala aw yujhala alaina kunda yana da bambanci da wancan riwayar Imam Tirmidhi saboda babu kalmar nazilla aw nuzalla ta riwayar al-Imam Nasa'i hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 2486 so wannan sai ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa abin da yazo a cikin alqur'ani ta hadisin ummu salama sannan na uku hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi idan zai fita daga gidansa inji Anas sai manzon Allah yace bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah kaga wancan riwaya da muka fara kawo ta mai rauni in sai aka samu riwaya ingantacciya da ta mai gurbinta saboda haka yasa muka karanta wancan don hadisin yana sahihu targhi hadisi na 2605 babu mutumin da yake bukatar waɗannan zikirori kamar mutum biyu kamar dan kasuwa da matafi kamar attajiri wanda zai fita zuwa nema to babu wanda ke bukatar irin wannan zikiri kamar shi saboda me lokacin da ka fita nema har ka dawo shedan bai samu riba cikin aikin ka ba idan an ce matafi yana bukatar kariyar Allah yana bukatar garkuwa na Allah game da tarkon shedan saboda tafiya tana da hadurra masu dimbin yawa hadisin kuma yana sahihu targhib hadisi na 2605 kuma an samu riwayar Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa annabi ya ce idza kharaja ar-rajul idan mutum zai fita daga gida min baitihi idan yace bismillah qala al-malaku mala'ika nan take zai ce ku fita kai kam ka samu kariya da ka ce bismillah sai mala'ika yace kai kam ka samu kariya mala'ika zai faɗi wannan kamar misali a hadisin Anas ya zo da wannan wanda shi ma ya inganta fa yuqalu lahu hasbuka da zaran ka ce bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah za a ce an isar maka kad kufita wa hudita wa wuqita kaga abu uku kenan na daya za a isar maka duk tarkon shedan na biyu za a shiryar da kai har ka dawo gida na uku za ka samu tsaron allah wuqita za ka samu tsaron allah saboda ka idan ma mutum ya fita yana tafiya inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani aljali wanda ya kokarin ya batar da shi sai wani aljanin ya same shi zai ce mar kaifa laka bi rajulin qad kufiya kai kana bata lokacinka ya za a yi kai kokarin batar da mutumin da ya riga ya samu kariya kaga su ya su shedanun ma suna nasiha ga wanda ya yi zikirin Allah kafin ya bar gida idan ma wani aljani yana kokarin batar da mutum to wani aljani zai zo ya ce masa ba za ka iya ba to wannan albarkan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan wannan kuma ya zo ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira anna ar-rajula idza kharaja min baitihi kana ma'ahu malakani lokacin da ka bar gida dama can akwai mala'iku guda biyu a tare da kai a mala'iku wanda suke rubuta ayyuka muwakkala bihi fa idza qala sau da kai in kace bismillah wadannan mala'iku da suke rubuta aikin za su ce hudita ka samu shiriyar Allah fa idza qala idan mutum yace la hawla wala quwwata illa billah za su ce hukita to an tsare ka saboda dama duk mutumin da ya yarda dabararsa ba za ta mar ba karfinsa ba zai mar ba to Allah sai ya dauki nauyin shi idan mutum yace tawakkaltu ala allah kan sai ce ku fita nan kuma duk bukatar ka Allah ya isar duk bukatar ka Allah ya isar wannan riwaya tana da rauni amma ta dace da hadisin Jabir bin Abdullah wanda shine mutum na biyar yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarkan bismillah dan ka bar ma sauran kaga abubuwa guda uku wadanda su ne suka fi yawa zuwa a cikin hadisin manzon Allah bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah wadannan kalmomi guda uku su ne zaka samu su a ruwayoyin da aka samu na hadisai daga sahabban annabi Muhammad to bismillah din nan yana gaban kowanne saboda ka yadda kaga sun zo a jere to hadisin Jabir shi zo da bayanin su saboda bismillah kullum albarkan da Allah ya sa a cikin shi banda Allah babu wanda ya san yawan shi misali Jabir yace idza dakhala ar-rajul baytahu idan ka shigo gida fa zakara Allah azza wa jalla inda dukhulihi zaka shigo kofar sai ka ce bismillah wa inda ta'amihi idan ka shiga gidan sai aka kawo ma abinci da zaka ci sai ka ce bismillah to idan shedan yazo yana bin titi titi saboda kowace rana shedan yana bin unguwannin mu gida gida yana duba gidan da zai kusa haka manzon Allah ya tabbatar saboda haka idan shedan yazo unguwan dama yaran sa shedanu suna bayan shi sai ce to kun ga wannan gidan da su ce mun gani ce la ma bi talakum wala asha'a kar ma ku yi tsammanin za ku iya kwana a gidan nan kar ma ku yi tsammanin za ku samu abinci a gidan nan saboda me saboda abu biyu kurum inji manzon Allah ka ce bismillah za ka shiga ka ce bismillah za ka ci abinci wannan lokuta guda biyu sai annabi ya ce wa idza dakhala amma da mai gida zai shigo gida falam yadhkurillaha inda dukulihi da zai shiga gidan bai ce bismillah ba saboda tsabar girman kai a gidana ne sai na yi bismillah to shedan yana son haka bai ce bismillah ba shedan zai ce to adaraktu mun mabita kun samu wurin kwana wa in lam yadhkurillaha inda ta'amihi lokacin da aka kawo mara abinci bai ce bismillah ba shedan zai ce ma yaran sa adaraktu mun mabita wal asha'a abubuwa biyu dai sun samu dama muna neman wurin kwana da abinci to ga gida kuma ga abinci ku shiga kawai kaga idan aka ce shedan ka kwana da shedan a gida da shi da yaransa ai ta'adin da zai muku sai dai Allah wannan riwaya tana sahihu muslim babu adabi ta'ami wa sharab hadisi na 2018 wato abinda ma yake gwada maka albarkan bismillah kuru shine wanda al-imam bukhari ya mana ishara da shi al-imam bukhari wato sai babi babin shine babu tasmiyati ala kulli halin wato wannan babi muna karantar da musulmai su rika yin bismillah a kowane hali at-tasmiya na'am su rika kiran sunan Allah domin at-tasmiya shine kace bismillah to shine al-imam bukhari yace a kowane hali kaga shi abin da yake cewa kar ka yadda a samu halin da ba za ka kira sunan Allah ba sai ya ce wa indal wiqa'i kai har lokacin jima'i kar ka yadda ka tara da iyalinka ba kai bismillah ba sunan babin kenan sai ya kawo hadisin 141 ya kawo hadisin a wurare daban-daban a littafin sahih bukhari kuma za ka gani a sahih muslim al-imam muslim ya mishi babi babu ma yustahabu an yaqula hu indal jima' mustahabi abinda ake son ka faɗa kafin ka tara da iyali sai ya kawo hadisin 434 wato kalmar da aka fi so ka faɗa ita ce bismillah lokacin jima'i saboda haka yasa al-imam bukhari musamman yayi babi akai to shi kuma al-hafiz al-aini mai sharhin sahih al-bukhari wato umdatul qari kenan yana mujalla na biyu shafi na 266 yace abinda al-imam bukhari yake karantar da mu lamma kana halul wuqu'i ab'ad halin min zikirillahi ta'ala wani lokaci ne ya kamata a ce mutum ya fi nisantan zikirin Allah malaman sunna suka ce lokacin jima'i bai kamata mutum ya ringa azkar ba bai kamata ba saboda babu abin da ya nuna yin hakan ya dace da sunnar manzon Allah duk da babu abin da ya nuna haka saboda me abu ne wanda ake son rufa asirin shi tunda ana son rufa asirinsa kaga ba a son sauki don haka yasa malamai gaba ɗaya sun ce a lokacin jima'i ba daidai bane mutum ya zama to yana zikirin Allah wannan duka malaman sunna sun tsawatar akai ومع ذلك تسن التسمية فيه أما دودك كافن أفار جماعين يا كما تأتي بسم الله كاغا إذا كتي بسم الله أنقما سيكي شروع يتي يستفاد من باب الأولى إذا هر أن يدى زاكي بسم الله كافن جماعي أنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى aikenan a wani yanayi wanda ba na jima'i ba yafi dacewa a ce mutum yana zikirin Allah wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari yace a kira sunan Allah a kowane hali sai yace hatta lokacin jima'i a kira sunan Allah saboda yana da albarka saboda abinda annabi Muhammad ya faɗa manzon Allah yace idan har ka ce bismillah kai addu'ar da ya karantar to koda Allah zai ba ku haihuwa dan kalmar da manzon Allah ya faɗa law anna ahadakum idza ata ahlahu da dai a ce dayan ku lokacin da zai tara da matarsa sai ya ce bismillah allahumma jannibna shaytana ya allah ka nisantar da shaytan gare mu wajannibi shaytana mimma razaqtana koko wajannibi shaytana ma razaqtana ka nisantar da shaytan daga abin da ka azurta mu sai manzon Allah ya ce fa qaddara bainakum waladun idan Allah ya kaddara aka samu haihuwa tsakanin su lam yadurruhu shaytanun abadan manzo Allah yace har abada shaytan ba zai cutar da wannan yaron ba abinda ake nufi da ba zai cutar da shi ba ba zai iya halaka shi ba amma zai iya samun tarko na shaytan yana fadawa tunda ba annabin Allah bane amma abinda annabi yake tabbatarwa shaytan ba zai ci galaba akan wannan yaron ba me albarkan da aka samu saboda bismillah da addu'ar manzon Allah sai abu na hudu daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu idan muna son mu samu garkuwa game da shaytan shine mulazamatul azkari mulzim ci zikiri kowani iri karka dauka wai sai bismillah a'la kowani irin zikiri ka lizimce shi to wannan shine mafi karfin makami wannan shine mafi karfin makami saboda bayan kai imani da Allah sai kai biyayya ga Allah kai tawakkali ga Allah to babu abin da ke tabbatar da gaskiyan wadancan sai yawaita zikirin Allah ka idan kana yawan zikirin Allah to wadancan sun inganta idan baka yawan zikirin Allah to wadancan ba su inganta ba to wannan shine abin da wannan ayar take karantar da mu wa man ya'shu an zikirir rahman kaga ba wai nau'in zikiri guda bane zikirin Allah gaba daya duk mutumin da ya makanta baya zikirin Allah nuqayyid lahu lishaytana to zamu makalamar wani shaytani akwai hadisin al-harisul ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara mana inna nabiyallahi qala annabi muhammad yace al-abdu la yuhrizu nafsahu min ash-shaytan shibawa baya iya tsara kansa game da shaytan manzon Allah yace illa bi zikrillahi sai fa in ya rike zikirin Allah to kaga kenan da tawakkalinka da sauransu duka sun ta'allaka da kai kanka yawan zikirin da kake ma Allah wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2863 kuma babu shakka hujjojin wannan magana tana da yawan gaske hujjojin suna da yawa cewa zikirin Allah shine kadai garkuwan dan adam game da shaytan zikirin Allah ka daina ma tunanin zaka iya samun tsaro zaka iya samun kariya game da aljani fiye da riko da zikirin Allah ba zaka taba samu ba don haka Ibn al-Qayyim Jawziya a littafin Madarij as-Salikin yana juz'i na biyu shafin 424 yace ai abin da yasa kenan أكثر الناس الذين تمسهم الشياطين إن كدوا بدنيا ما في يوم متانا دا الجنو كي بجيوا فجاء أن شيء مكا الجنو يا شاكواني هم أهل الغفلة ابن القيم الجزية يقول غفل اللوني أكثري بي چه دكبا با چه دكبا سوضا أكوي باين الله دا الله كي مسو جرباوا فالمثالي النبي أيوب wanda ke cewa shaytan ya taba shi da cuta kaga annabin Allah ne amma saboda shaytan ya taba shi da cuta ba za a ce ai saboda sakacin sa bane Ibn Qayyim da ya ce mafi yawa akasari idan ka ji an ce shedan ko aljani ya buge wani ko ya shiga jikin wani to ka tabbata ahlul ghafla gafalallu ne alladina lam yatahassanu bil awrad wal azkar wadanda ba sa tsare jikunan su da wurdi da kuma zikirin Allah tabaraka wataala idan an ce wurdi shine zikirin da ake yin sa ko da yaushe wato zikirin da zaka rika yin sa duk safiya da zikirin da zaka rika yin sa duk yamma da zikirin da zaka rika yin sa duk kwanciya to wannan su ake kira al-awradu bai kamata musulmi ya bar su ba baka da wata garku wanda ta wuce wannan a rayuwarka shi yasa yace lam yatahassanu idan kana neman tsaro ne ma rayuwarka to wallahi babu tsaron da ya wuce riko da zikirin Allah fa innahu yace dan kuwa la yuhrizu nafsahu min aduwihi musulmi ba zai iya tsare ransa daga makiyinsa iblis ba illa bi zikri sai ta zikirin Allah wala yadkhulu alaihi aduwu illa min babil ghafla inda wani zai tambaye ka ya aka yi aljani ya shiga jikin wani yace ka bada amsa lokacin da ya gafalta shedan yana dakon ya ga lokacin da baka damu da zikiri ba wu sai ya shige amma in kana zikiri to kana samun garkuwa daga Allah fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bi zikrillahi ta'ala yace fa huwa yarsuduhu shi shedan ko da yaushe jiran ka yake saboda ka kai ne kake da aiki shi shedan bai da aiki yana nan yana jira one minute one second ne za a samu kai sakaci ba kai zikiri ba wuf sai ya fada yace idza gafala wa saba alaihi waftarasahu da zaran ka gafalta sai shedan ya zabura a kanka saboda ka sai ya fada zuciyarka sai ya rike ta to wannan ma yana daga cikin bayanin da bin baz ya kawo yana majmu'u fatawa wa maqalatihi mujallal 11 shafin 209 ibn al-qayyim yace fa kullu man a'raba min ubudiyyati llahi wa ta'atihi ai kamar yadda Allah ya fada wannan aya ne man ya'ashu an zikrir rahmani saboda ka duk wanda ya kauda kai game da bautar Allah wa ta'atihi yaqi ma Allah biyayya wa mahabbatihi yaqi nuna soyayya sa ga Allah buliya to jaraba da Allah zai marke nan bi ubudiyyatil makhluqi tunda ka ki bautar Allah sai ya saka koma bautar halitta wa mahabbatihi tunda ka ki son Allah sai Allah ya maka azaba da son halitta wa khidmatihi tunda ka ki bautar Allah sai Allah ya saka dinga hidima ga wani Allah so don haka zaka ga rayuwar mutum gaba da ya koma bautar dukiya ya za a yi gyara ta babu rana ba dare ba shi da lokaci na Allah sam to a maimakon hidimar Allah tunda ya ki yi shine sai Allah ya mai da shi hidimar dukiya kawai babu shakka hidimar dukiya ibada ce amma idan an yi ta daidai kima ba ta raba mutum da Allah subhanahu wataala ba to shine sai Ibn Qayyim da ziya yake nuna mana hadarin wato kin Allah kin zikirin Allah tabaraka wataala domin idan ka ki zikirin Allah to abinda Allah yake maka azaba da shi kenan tunda baka son Allah sai Allah ya hada ka da wata mace wanda zaka ringa son ta kai ta bautanta kai mata hidiman da ba za ka yi wa matar aure ba saboda ka ki bin Allah sai Allah ya maka azaba da abinda kake so to kamar al-littafin al-wabil sayyib yana shafi na 142 nan ma yana mana gargadi game da hadarin zuciya yace fil qalbi qaswa ya kamata mu sani ita zuciya takan kekashe Allah ka tsare mu
amin
wato zuciya da kake gani tana bushewa ba ko da yaushe ne take da laushi ba zuciya takan bushe sai yace kuma idan ta bushe la yuzibuha illa zikrullahi ta'ala babu abin da yake narkar da zuciyan babu abin da yake sa zuciyar ta yi laushi sai zikirin Allah kawai sai yace fa yanbaghi lil abdi saboda haka ya kamata ga dan adam an yi dawi qaswata qalbihi bi zikrillahi ta'ala da zaran ka ji zuciyarka alamar tana bushewa me alamar bushewar zuciya saboda zaka ga kana kin Allah yau da gobe da mutun yakan gane da can ni mutun ne mai kokarin ibada yanzu ba dare duk sa'ilin da kaga ayyukan kwarai sun ragu to kaga kenan mutun ya nisanci Allah alamar zuciyarsa ta fara bushewa to wannan yana daga cikin bayanin Al-Hasan al-Basri wanda wani yake mar tambaya yana daga cikin abin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo a littafin al-Wabil al-Sayyib saboda ya karantar da mu falala da kuma albarkan zikirin Allah yace wani mutum yace ma Al-Hasan al-Basri ya Aba Sa'id ashku ilayka qaswata qalbi ya kai baban Sa'idu ina koka bushewar zuciyata gare ka kaga mutanen farko suna lura da kyau haka yake mata karka saki jiki da zaran ka ji wani abu daban a zuciyarka ko ta ibadarka to maza kai kokari kai gyara to amma sai mu saki shi wannan da yake mutanen farko suna da hattara sai kawai ya gane zuciyarsa tana bushewa saboda kai zo ya samu malamin da yake kowanne malami shine Al-Hasan al-Basri yace masa ga damuwa ta zuciyata na bushewa kala sai yace azifu bizikiri kanar kadda zuciyar man da zikiri kaga ya ga mai amsa mai sauki wanda ke nuna zikirin Allah yana narkar da zuciya yana sa zuciya ta yi laushi duk bushewar zuciya idan mutum ya koma ga zikirin Allah wallahi za ka yi mamaki yadda wannan mutumin zai samu shiriyar Allah za ka yi mamaki shi ne sai Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce wa haza li'anna al-qalba kullama ishtadda bihi al-ghafla saboda ita zuciya idan gafalta ya tsananta ishtadda bihi al-qaswa sai bushewa ya ƙara tsananta fa idza zakara Allah ta'ala amma idan mutum ya zikirin Allah fa zabat tilkal qaswa sai wannan bushewar na zuciya ya tafi sai ya narke saboda me saboda an samu maganin sa yace kama yadubur rasasu fin nar don haka Ibn al-Qayyim zuciya yace fa idza uzibat qaswatul qalbi bi misli zikrillah idan har za a ce zuciyar dan adam ta bushe an iya sa ta yi laushi ta dalilin zikirin Allah ta ce to babu shakka zikiri shifa'ul qalbi wa dawa'u in ana neman maganin cutar zuciya to babu shakka zikirin Allah ne wal ghaflatu maraduhu in ana neman cutar zuciya gafalta ne shine mutum ya rafkanu baya ma tuna Allah sai ce shifa'uha wa dawa'uha dan haka sai Allah ya dauki cutar zuciya da maganin zuciya gabaɗaya suna ƙarƙashin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine abinda salaf suka tabbatar kamar misali al-imam makhul ad-dimashqi wanda shi ma tabi'i ne yace zikrullahi shifa'un zikirin Allah magani ne ga rayuwar dan adam kamar yanda zikirin mutane cuta ce inda a ce zaka mai da hankali ga zikirin Allah to babu shakka sai ka samu nasara me ake nufi misali a kowace rana za ka yi zikirin Allah aƙalla sau ɗari-ɗari zikirin da ba a ƙayyade musu adadi ba subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah waɗannan dukkansu al-azkarul mutlaqa ne babu laifi don ka yi babu adadi to in kana yi duk safe kana daɗa samar ma zuciyarka lafiya al-imamu makule ce amma idan duk safe za ka sa a siyo ma jarida ka karanta warka ɗari kaga zikirin mutane ke ya ce to babu shakka zuciyarka sai ta samu ibtila'i kafin ka bar duniya kuma wannan haka ne saboda wanda duk ya mai da hankali ga Allah yana samun waraka wanda ya mai da hankali ga sanin labarin dan adam to ina ruwanka ma da labarin ne na ruwanka saboda haka ka mai da hankali ga addinin Allah wanda shine abin da ya tabbata idan ko har za ka karanta jaridan to ya kamata zikirin ka yi karatun jarida da wannan shine bayanin al-imamu makhud yace bi dhikri yasra'u al-abdu ash-shaytan kama yasra'u ash-shaytanu ahla al-ghafla idan kai rike zikiri to idan aka tashi damba da kai da iblis yace kiftawar ido kana ka da shi sai yace kamar yanda gafalallu idan sun tsaya damba da iblis a kiftawar ido yake ka da su kaga gafalalle bai da wuya shedan ya ka da shi amma idan mutum yana zikirin Allah fa ba zai taba yiwuwa mutumin da yake zikirin Allah shedan yake ka da shi ba to sannan akwai hadisi daban-daban wanda da suna da dimbin yawa wanda ya zo da bayanin albarkan da Allah ya sanya mana game da waɗannan nau'ukan zikiri karka dauka cewa sai wani zikiri mai wahala ba mai wahala bane yanzu misali akwai hadisin Zaid ibn Arqam da annabi yake cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara annabi sai da ya fara gaya masa bai kun ga bandaki kun ga salga shadda masai wurin biya wurin ba haya kenan ko manzo Allah ya ce kun ga wannan gurin shedanu na zuwa saboda kai yanda kake zuwa haka aljani yana zuwa yanda kake zuwa haka aljani yake zuwa to sai manzo Allah ya ce fa idza qala ahadukum kafin ka shiga sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi Allah ina neman tsarin ka game da mazajen aljanu da matan su wanda inda zaka ce bismillah ya wadatar me yasa saboda hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib manzon Allah ya ce saturu ma baina ayunil jinni wa awrati bani adam abinda ke hana aljani ya ga al'auranka tunda annabi ya ce da mu da aljanu muna haduwa a masai muna haduwa a bandaki to tunda muna haduwa kaga wani zai ga al'auran wani tunda kai ba ka gane shi kaga shi yake ganin al'auranka to sai manzon Allah ya ce abinda kawai yake hana aljani ya ga al'auranka idza dakhala ahaduhum al-khala kafin ka shiga makewayin ka ce bismillah an gama ashe kaga shi musulmi idan ma ana neman layan bata ga shedan to musulmi yana da shi bismillah din nan in ka fada to iblis gaba ɗaya ba zai ganka ba duk wani shedanin da ke ban ɗakin har ka shiga har ka gama ba zai ga al'auranka ba to ba nan kadai ba akwai riwaya ta Anas bin Malik wanda akwai riwaya ta zo tana irwa'ul galil hadisi na 50 wanda manzon Allah yake cewa idza wada'u siyabahum duk sa'ilin da zaka cire tufafi kace bismillah to a gida ko a daji ko a bandaki aljani ba zai iya ganin ka ba kaga kenan ba zai ma ganka ba bare ya iya shiganka bare ya cutar da kai to san haka annabi Jabir yake cewa idza dakalta ala ahlika wannan ya gwada mana albarkan tasmiya shine kira sunan Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da zamu shiga gida duk sa'ilin da zamu aikata wani abu ko da baka rike nau'ukan zikirin nan ba yana da kyau ka kiyaye bismillah kamar inda Imam al-Bukhari yayi babi muke cewa Imam al-Bukhari ya ce fi jami'i ahwalihi karka yadda rayuwarka gaba daya a rasa bismillah karka yadda don wannan kalmar tana da albarka mai yawan gaske to Allah ya faɗa mana saboda kai in zaka shiga gida ga sallamar da zaka yi kuma wannan ma ya dace da aya ta 61 ta suratul nur fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah kaje abinda Allah yake idan zaku shiga gida ku yi sallama ku yi makawunan ku sallama wannan gaisuwa ce daga wurin Allah mubarakatan tayyiba gaisuwa ce mai albarka gaisuwa ce kyakkyawa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كما رحك الله يكي بينا مكو آيو ينسى سوال أنا فاتم كذما ما سوهم كلا الله كسام مئيا هنكبي دون هكا قائداني دون متمن دي سلم زي شغا جدا أكوي البركة نمو سمن دي الله يكي مر سوال ونن آية إذا دخلتم بيوتا فصلموا على أنفسكم sai Allah ya ce tahiyyatan min indillahi mubaraka tayyiba akwai hadisin Jabir dan Abu Umama al-Bahili wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku Allah ya dauki nauyin su Allah ya dauke nauyi daukan nauyin da yayi ba minun Allah in asharu zika wa kufiya idan kai idan ka rayu a duniya Allah ya alƙawari sai ya baka arziki Allah ya yi alkawari sai ya baka kariya mutane uku in dai kana cikin su Allah ya yi alkawari in ka samu tsawon rai to zai baka arziki kuma zai baka kariya wa in mata idan ko ka mutu Allah ya maka wani alkawarin adkhalahul janna zai shigar da kai gidan aljanna ka duba garabansa to su waye mutane uku din nan na daya sai manzon Allah ya ce man dakhala baitahu fa sallama gidansa ne ya zo shiga gidansa amma sai ya ce assalamu alaikum gidan shi ne amma da ya zo shiga sai da ya sallama manzon Allah yake fa huwa daminun ala Allah yana cikin wadanda Allah ya dauke nauyin su duk mutumin da zai sallama in zai shiga gida to kaga ba ma wai shiga da fita kurun ba a wannan hadisin abinda manzon Allah yake kulluhum daminun ala Allah in asha ruzika wa kufiya in mutun ya rayu to tsawon rayuwarsa Allah zai bashi arziki ba zai samu kunci ba sannan tsawon rayuwarsa wannan mutumin Allah zai isar masa damuwar shi saboda haka Allah zai rika biyan bukatanka zai rika baka kariya to mutun na farko shine annabi ya faɗa wanda zai yi sallama idan zai shiga gida na biyu wa man kharaja ila al masjidi idan mutun ya fito daga gidansa kawai ba inda ya dosa sai dai masallaci ba kasuwa za shi ba zai je ne ayi sallah da shi wannan shine mutun nabi wanda ya samu kariyar Allah da alƙawarin Allah zai bashi arziki manzo Allah ce fa huwa baminun ala Allah sai mutun na uku shine wanda aka tafi yaki da shi kharaja fi sabilillah duk mutumin da aka fita za a tafi yaki da shi kaga ya tafi yaki ne a hanyar Allah fa huwa baminun ala Allah wadannan su ne mutane uku wadanda Allah yayi alƙawari ya dauki nauyin al'amuran su kuma hadisin yana sahihu targhib hadisi 321 Allah ka samu dace da wannan dama ta zikirin ka ko da yaushe karanta aya ta gaba
afa tusmi'u summa aw tahdil umya ma kana fi dhalalin mubin
sai Allah madaukaki yake tambayar annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi Allah ya ce mar ai kaga magana da aka fara magana ce akan wanda yayi makantar da gangan ya daina zikirin Allah ko wa man yashu an zikirir rahmani wanda yayi makantar da gangan yake zikirin Allah za mu hada shi da shedan Allah ya magana wannan shedan ba zai rabu da shi ba sai ta kai ga makomarsa da makoman shedanin duka wuta ne to sai ne sai Allah yake ma annabi magana game da wannan mutumin da kenan ya rabu da zikirin Allah har Allah ya jarabce shi da makantar zuciya shine sai Allah ya ce afa anta tusmi'u summa kana ganin zaka iya jiyar da wannan wa'azi kana tsammanin wa'azinka zai iya sa yayi tasiri ma wannan mutumin as-summa wanda ya zamanto kurma ne au tahdil umya ko zaka iya shiryar da wancan makaho wa man kana fi dalalin mubin wanda ya tabbata yana cikin bata mabayyaniya kaga kenan ya nuna cewa akwai mutanen da ko manzon Allah ba zai iya shiryar da su ba duk irin wa'azin annabi Muhammad ba zai iya sa su ji wannan wa'azin ba Allah ka tare mu me yace a gaba
fa imma nadhhaban nabika fa inna minhum muntaqimun
Allah yace fa imma nadhhaban nabika to imma mun tafi da kai ya kai Muhammad to wannan kaga ana magana ne da annabi game da kafiran Makka saboda ana ta gwagwarmaya mutanen Makka suna ta cutarwa ga manzon Allah da musulmai to shine Allah yake rarrashin annabi Muhammad shi ya kai Muhammadu imma mun tafi da kai to wannan kalmar ta zo da dan sauki me yake nufi da nasaban nabika mun tafi da kai musta'malun litawafi asali Allah yana nufi in mun dauki ranka Allah ya sa ajalin annabi ya zo ba a riga an hallaka mutanen Makka ba sai Allah ya ce fa inna minhum muntaqimuna mu masu ukuba ne gare su wato ko kana da rai ko baka da rai sai mun yi ukuba ga mutanen garin nan to kaga wannan alƙawarin Allah ne fa in ma nashaban nabika fa inna minhum muntaqimun alƙawari ne amma anan kaga Allah bai ce in mun kashe ka ba ta ina zamu gane fasarin kenan saboda akwai gurare guda biyu a alƙur'ani inda Allah ya faɗa ma annabi irin haka kaga nan yace fa in ma nashaban nabika to ya fassara a suratul ra'd aya ta 40 wa in ma nuriyannaka ba'd allazina iduhum aw natawaffayannaka kaga ya fassara kalman kenan dan anan yace fa in ma nazhabanna bika in ma za mu tafi da kai tafiya da kai ya fassara a suratul ra'd yace auna tawaffayannaka wato idan mun karbi ranka fa inna ma alaikal balagu iyakar aikinka shine ka isar da sakon Allah wa alainal hisabu mu kuma aikin mu shine mu yi ma bayin mu hisabi in ka dawo suratu ghafir aya ta 77 Allah yace ma annabi Muhammad fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka sai yace fa ilaina yurja'un imma mun nuna maka azabar wato tana yiwa Allah ya mutanen maka azaba annabi yana da rai kaga zai gane mu idanunsa ko kuma Allah ya musu azaba annabi Muhammad bashi da rai ya Allah ya karbe shi amma dai Allah ya gaya ma annabi nayi alƙawari sai nayi musu azaba sai Allah ya ce aw nuriyannaka alladhi
wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun
Allah ya ce aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko mu nuna maka abinda muka musu alƙawarin wato tana yiwa Allah ya nuna ma annabi alƙawarin azabar da yau mutanen makka Allah ya ce fa inna 'alayhim muqtadirun mu dai masu iko ne kansu Allah yana da iko shi sai kawo kalmar al-ibtidar muqtadirun Allah ya ce mu masu cikakken ikon azaba ne ga mutanen makka saboda ka iyakar abin da ake so da kai
fastam sig billahi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim
sai Allah ya ce ma annabi Muhammad fastam sig billahi uhiya ilayka saboda ka damki abinda aka maka wahayinsa kaga ba ce ka rike ba ka damka to zaka mu yi riko da sunnar manzon Allah da karfi Allah ka samu iya Allah ya ce mu annabi kai ka damki abinda aka maka wahayi sai ya ƙara tabbatar masa innaka ala siratin mustaqim kaga wannan jinjinawa ne ga manzon Allah Allah ya ce lalle kai Muhammad kana tafarki madaidaici wannan yana da yawa cikin alqur'ani yana da yawa zaka ga ana cikin magana sai Allah ya tabbatar ma annabi yana kan tafarki na kwarai to sai Allah ya ce masa me
wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun
Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka kuma kaga shi alqur'ani din nan daraja ce gare ka ya kai Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
daraja ce gare ka kuma darajar ma ba kai kadai ba yace wa laqaumi ka har mutanen ka din ma kaga kenan Allah ya san gaba Allah yake gaya ma annabi Muhammad alqur'ani daraja ce gare shi mutanen makka din ma yan uwansa alqur'ani daraja ce gare su sai yace wa sawfa tusaluna kuma sai ma an muku tambaya akan wannan ni'imar a kiyama saboda babban ni'ima ce yanzu idan aka ce ana son a san kabilar manzon Allah kai ka san ina suke suna maka za a ce ai sai ka je maka to kaga wannan ba daraja ce gare su ba duk duniya ana son a ga wanda ma ya taba hada jini da manzon Allah ko da tsakaninsa da annabi an samu mutum sun kai 1000 wannan mutumin sai ya samu girmamawa a wajen mutane amma kafiran maka a lokacin ba su sani ba shine Allah yake gaya ma annabi yace kaga qur'anin nan daraja ce gare ka kuma mutanen makka din nan ma alqur'anin daraja ce gare su har ma sai an musu tambaya akan ta a kiyama don wata ni'ima ce idan aka ce yau kabila ka dai da manzon Allah ai an maka babban ni'ima to kaga kenan za a tambaye ka a kiyama wato wa sawfa tusaluna kuma in ka dubi suratul mu'minun ayata 71 nan ma Allah ya faɗi magana kamar haka yace bal ataynahum bi zikrihim mun zo musu da abin da ya daga darajar su fahum an zikrihim mu'ridun amma sai suka kauda kai game da abin da ke daga darajar su saboda ba sani ba kaga suna faɗa da alqur'ani suna faɗa da manzon Allah ba su san cewa duniya balarabe bai taɓa samun daraja irin aiko annabi Muhammad ba ba sani ba yanzu inda a ce kafinan da suka yi zamani da manzon Allah za a tada su a yau wallahi sai sun yi kuka za su ce haka muka ki wannan mutumin duniya ta karɓe shi mu mun ki shi shi yasa Allah yake cewa bal ataynahum bi zikrihim fahum an zikrihim mu'ridun mun ba su abin da zai daga darajar su sai gashi kuma sun kauda kai ga abin da ke daga darajar su in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari yace ma'ana zalika al-Imam Tabari yace bal ataynahum bi sharafihim mun zo musu da abin da daga darajar su وذلك دليل قوة أن هذا القرآن كان شرفا لهم الإمام الطبري يجي أي القرآن النم درجة شيء لا ربا ودنج من ذن الله لأنه نزل على رجل منه ثم الدنيا ذكى إن أكتش القرآن وعي أكسو كرم القرآن ذات بلا ربني أو نقري يجي أمكة نيا رنسا قريشاوة سيدما هذا نم قريشاوة قوسكي فتاد من ذن الله لأنه نزل على رجل منهم فأعرضوا عنه وكفروا به سن كود كيغا من ذا الله سكا كافر شمسا ميمكوان هكا ميمكوان الله ينونا واتو يالا أنشيسو سي الله يتشي وإنه لذكر لك ولقومك كاكا سيكي لك درجة القرآن كأن نبي محمد يكي لك درجة القرآن كمن ذا الله دكوما جماعة سا وهو ما ذلك ذكر لرسوله وقومه وشرف لهم كما باسو كدهي با دون متمن ده يريكي القرآن سبو ده وانا كلمر كاغا كما يدعيكي وإنه لذكر لك ولقومك أجان كما يدعيكي بل أتيناهم بذكرهم تو دون متمن ده يريكي القرآن سي الله يأتغى شاء دونيا ننكا فن أجي لاهرة يا كما تمساند وانا دومي أقوي حديث آمير بن واسلة نافئ بن عبد الحارسي يهدد سيدنا عمر بعصفان سيدنا عمر يستعمله على مكة داما سيدنا عمر يعني دا شبه من مكة سيقى شسن هدو عصفان دا سيدنا عمر يهدد الشاء ونقدي سيدنا عمر من استعملت على أهل الوادي كيدا نباك ومن مكة wa kabar wa makka a hannunsu kafin ka zo nan kafin kai wannan tafiya waye kabar makka a hannunsa fa kala sai yace ibnu abza kaga ba masahabi bane sai na umar bai ma san shi ba yace man ibnu abza wane ne kuma ibnu abza za ka bar makka a hannun wani wai ibnu abza sai yace maulan min mawalina wani yantaccen bawa ne kaga ba ma mai yanci bane yantaccen bawa ne daga cikin bayinmu sai na Umar yace to lallallafin ya isa istahlafta alaihim maula na baka gwamnan makka zaka bar makka ka dauko wani washi ibnu abza wanda ba ma sahabi bane baya ga haka bayan ba sahabi bane kuma ma yantaccen bawa ne idan aka ce yantaccen bawa ne kaga kenan akwai mutanen da ba za su girmama shi ba ya fi su daraja a cikin sun fi shi daraja nan take sai ya ce ma sayyidina Umar innahu qari'ul likitabillahi azza wa jalla ai makarancin alqur'ani ne ya kai amirul mu'minin ya san alqur'ani wa innahu alimun bil fara'id bayan alqur'ani ya san fadillai kaga kina ya san fiqhu sayyidina Umar sai ya ce a to tsaya sayyidina Umar ya ce dakata amma inna nabiyakum qad qala naji annabinku yace na taba jin annabinku ya fada wato ba wai yana nufin banda shi ba wato yana nufin annabin mu gaba daya na taba jin yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman allah yana daga wasu mutane ta albarkacin wannan littafin wa yadau bihi akharina kuma allah yana kaskanta wasu mutane ta dalilin wannan littafin saboda ka mutane da yawa suna samun daukaka dan me dan alqur'ani wasu kuma Allah yana wulakanta su saboda me saboda taba alqur'ani saboda ka shi alqur'ani dalilin sa mutun yana samun daukaka duniya ya samu na lahira wannan hadisin yana sahihu muslim babu fadli man yakum bilqur'an wa yuallimuhu hadisi na 817 saboda ka sai ibn al-imam al-qurtubi al-littafin al-muslim da yake da yake sharhi game da wannan hadisin al-mufhim lima ashkala ina juz'i na bi shafi na 446 yace yani yusharrif wa yukarrim wato abin da sai na Umar yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana daraja mutum a duniya saboda alqur'ani wa yukrim fi dunya wal akhirah haka nan kuma Allah ya baka karamci a nan duniya ya baka a lahira wa zalika bi sabab al-itina'i bihi saboda kulawa da alqur'ani wal ilmi bihi ko saboda ka karanta shi wal amali bima fihi kuma kana aiki da abin da yazo a cikin alqur'ani to sannan ba wannan ne kadai ba saboda alqur'ani abubuwa guda biyu yake yi imma hujjatul laka aw alayka ko dai alqur'ani ya zama hujja gare ka ka samu tsirar duniya da lahira ko alqur'ani ya zama hujja akan ka na halakar duniya da lahira saboda kai sai yake cewa yuhaqqiru wa yusajjiru fi dunya wal akhirah idan kana son ka ga kaskanci nan take to ka kama fada da alqur'ani duk wanda ya takala alqur'ani ba zai gama da duniya lafiya ba Allah sai ya karya shi saboda alqur'ani yana tare da karfin Allah me dalili saboda maganar Allah ne don haka alqur'ani siffar Allah ce don haka babu wanda ya isa gagara alqur'ani wa zalika bi sababi tarkihi haka koda baka karanta alqur'ani ba idan ka bar aiki da alqur'ani wal jahl bihi koko ka jahilce shi gurgudan nisantar ka ga alqur'ani gurgudan wahalar da zaka sha a duniya saboda ka idan ka kusanci alqur'ani sai wahalar ta zo da sauki yardan Allah ta zo da sauki idan ka iya alqur'ani ka san ma'anarsa amma babu aiki tarakal amala bihi to babu shakka mutum zai ga fushin Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisin Buraida bin Husayb al-Aslami wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara alqur'ana wa ta'allamahu wanda ya karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani wa amila bihi ya zama bayan ka karanta alqur'ani kana aiki da abinda alqur'ani yazo da shi kaga kenan ba wai haddan kawai ba ulbisa yawmal qiyamati tajan min nuri Allah zai dora masa wani kambe na haske a ranar tashin kiyama manzon Allah yake dau'uhu mislu dau'i shamsi hasken wannan kamben da za a dora a kanka yana kama da hasken rana a duniya a yau hasken ka kai kadai kuru ya kai hasken rana inji manzon Allah sai annabi yace wa yuksa walidahu sannan iyayenka za a kira su a tufata su hullataini za a ba su saitin kaya biyu na aljanna sai manzon Allah yace la tuqawwamu bihima ad-dunya duniya gaba daya da za a sayar da ita a hada kudin ba zai sayi kayan da aka ba iyayenka ba Allah inji manzon Allah kimar duniya gaba daya a sayi da ita a ce za a sayi wannan tufafin da aka ba iyayenka wallahi ba zai sayi su ba to idan aka ba su za su ce man kusina haza waye yayi sababin aka ba mu wannan tufafi za a ce bi akhdhi walidakuma alquran saboda dan ku ya haddace alquran saboda dan ku ya haddace alquran yana aiki da shi kar mu manta wannan kalma saboda farkon hadisin abinda manzo Allah ya faɗa kenan man qara alquran wa ta'allamahu wa amila bihi don haka ba hadda kadai ne yake sa iyayen mutum su samu wannan ladan ba sai yaron yayi aiki da abinda ya haddace na alqurani din حديث هنا سلسلة صحيحة حديث دوبي دلي تقوى دائشان دترى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين. صليت على إبراهيم
آمين.
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
آمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
آمين.
اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا
آمين.
وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا
آمين.
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب